إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوزع من مجلسي نشدة إن شاء الله شكم مجالس من تفسير القرآن من جرمة دمكي وطن عزمي أولنا مسلاتي نا الفرقان أولنا قرينا منكنو الله يقرم أولنا قرين سري دكاريا دا البركة دا صورا قرورا مسلمي باكيئة yau shi daga watan Ramadan hijira ta 1444 wadda ta yi daidai da 28 ga watan 3 shekara ta 2023 ta miladiya za mu tashi aya ta 28 a cikin suratul Rum kafin nan za mu amsa tambayoyi da aka turo wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan hajjia ya gafarta mata amin malam ina kasar Morocco idan mun je tarawi za su yi raka'a 8 ne shikenan sai a tashi ba za a yi witri ba sai tsakiyar dare kamar karfe 1 ko 2 ake dawowa a ida mana yayin mutun zai yi ya samu ladan da aka ambata a cikin hadith kan wanda ya tsaya a bayan liman har aka gama ganin cewa wannan ba a gama ba kuma aka tashi wannan ina ganin ba za a ce ba a gama ba aka tashi shi limamin ai ya gama bai dan bai wuturi ba bai nuna ba a gama ba dama dai maksudi so ake yi kakkafta kabar liman yana sallah in yana yin wuturi da aka gama raka'o'in tarawih ka tafi ko ka zauna ka kibin sa a cikin wuturi to kaga ba kai sallah tare da liman hatta yansarif ba har ya gama sallah amma yayin da ya gama amma bai hada da wuturi ba ya gama saboda haka wannan lada insha Allah ya tabbata gare ka kuma wannan yana daya daga cikin salo na qiyamul layl din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadithin Ibn Abbas ya zo ya kwanta yayi sallar dare sannan ya kwanta sannan ya sake tashi ya sake wata sallar dare sannan ya sake kwanciya sannan ya sake tashi ya sallar dare tare da witri wannan an ruwaito a cikin hanyoyin riwayar hadithin Ibn Abbas shi yasa wanda suke tutiya su ce idan akwai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tarawih yayi tahajjud ko hadisi ne dhaifi a kawo wannan sun toshe kansu daga fahimtar riwayoyin hadisai wannan hadisin asali ne na cewa zaka iya kasa qiyamul layl kai wata a farkon dare kai wata a tsakiyar dare kai wata a ƙarshen dare ko kai farko kai wata a farkon dare kai wata a ƙarshen dare ko kai a ƙarshen dare kuma wannan zamu fahimce shi daga hadisin Aisha radiyallahu anha min kulli layl qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min awwalihi wa min wasatihi wa min akhirihi wa intaha witruhu ila akhiril layl wannan hadisi sahihi a cikin sahih ibn musa sahih muslim cewa daga dukkan juzu'in dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare farkon sa da tsakiyar sa da ƙarshen sa a ƙarshe wuturin sa ya tike a ƙarshen dare saboda haka kaga ba wai kawai kasar Saudiya ce suke yin wannan ba a cikin ashrul awakhir su yi tarawih a farkon dare sannan a ƙarshen dare su yi tahajjud tare da wuturi wannan yi da suka yi ba za a ce an yi bid'a ko an kirkiro wani abu domin yana da asali a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam salo ne daga cikin salon salatul layl babu takura a cikin addini ko yaya aka samu ayi amma waɗanda za su kawo da wannan dan su nuna hujjan kan cewa bai kamata a rinka inkari ga waɗanda suka kirkiro wata ibada daban akan cewa su ma fahimta suka yi ba ai wannan ba kirkirar ibada daban bace ibadar sallar dare ibada ce da take a cikin sunna sabanin wani salo na ibada wanda ba a taba sanin sa ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta ba za ta sa fahimta ta kirkiri wani ba a cikin ibada ba saboda ibada kiyasi baya shigarta dole al-ittiba ake bi nassi ake bi to kuma muna da akwai asali a cikin nassi to da kaga gashi kamar yadda wannan dan uwa ya faɗa Morocco su ma suna irin wannan a cewa su yi tarawih din sannan daga baya kuma a tashi a dawo a zo lokacin ne za a yi wuturi a cikin jami'i duk wannan akwai sa'a akwai yalwa a ciki babu abin da za a yi inkari a cikin yin wannan to yace tambaya ta biyu mallam kamar yanzu da bana tare da mahaifana menene zan yi wanda zai zama biyayya a gare su eh to mutum in baya tare da mahaifansa hakika abubuwa da dama na da'a za su kuce masa na hidimta musu wanda ɗaya daga cikin abubuwan da yakan sa waɗansu za su sadaukar da kansu akan kusantar iyaye amma irin abinda kamar a nan akwai wani aboki na wanda muke karatu da shi da ya gama yana son zama a Madina saboda ci gaba da karatu wajen malamin mu Sheikh Muhammad al-Muqtar al-Shinqiti ya lizimce shi amma kuma iyayensa suna so ya koma garin su dan ya zauna tare da su ya taimaka ma mahaifansa yazo ya ce ma malam cewa shi fa gashi ga abin da yake so gashi kuma ya samu aiki a Madina yana koyarwa a jami'a kuma zai samu ya rinka zuwa karatu ya samu ya rinka sallah a harin amma gashi mahaifinsa ya nuna cewa shi dai sha'awarsa ya koma yace kada ka taba kamanta abinda zai faranta ma iyayenka da wani abu da kake tunani yace ka koma ka zauna tare da mahaifinka ka hidimta masa duk yafi maka wani yanzu da ya koma tare da mahaifin nasa ya zamanto cikin kusan manyan malamai da ake kirgawa a wannan garin duk irin abinda yake tsammanin zai samu na in ya sami ilimin ya je ya hidimta ma ilimi Allah ya hore masa yana hidimta ma addini albarkar zama tare da mahaifi ya kyautata masa so da haka hakika wanda ya zamanto wani abu ya sha makance tsakaninsa da kasancewa tare da mahaifinsa alheri da yawa zai kubce masa to amma yayin da yake haka a nesa din to sai duk abin da ya san zai sanya farin ciki a cikin zuciyarsu ya yi musu ya rinka yawan kiransu yana gaishe su ya rinka yawan ihsani a gare su ya rinka taimaka ma waɗanda ya san za su yi farin ciki in ya taimaka musu kuma koyaushe ya samu damar ya zo ya ziyarce su ya gaggauta ya zo ya ziyarce su duk abin da ya san zai faranta musu sai ya yi amma hakika wanda zai zo ya lizimci iyayensa yana zaune tare da su ba kamar wanda yake a nesa ba to amma shi ma wannan wanda yake a nesan yana da nasa rabon na da'a da kyautatawa a gare su Allah madaukakin sarki ya karba daga gare mu baki daya to sannan tambaya ta karshe wannan yace malam barka da azumi Allah ya bamu dacewa amin malam yar uwa ta ce tayi aure amma gaskiya ba a samu cikakken bayani game da mijin ba saboda ba a gari daya suke ba sai bayan daurin auren wasu abubuwa suka bayyana kamar waliyansa ma ba na gaskiya ya kawo ba sannan babu wani makusancinsa da ya gabatar mana babu wani abu na gaskiya a ciki ya nemi a bashi matarsa su tafi manyanmu suka hana shi duba da ba a san inda zai kai ta ba don haka aka nemi da ya saki yarinyar don ita ta ce ba ta sonsa ma gaba daya tunda al'amarinsa babu gaskiya to da aka nemi ya karbi sadakinsa sai ya ce ya yafe shi baya bukata amma kuma bai furta ya sake ta ba kuma bai rubuta ba a rubuce to shin malam sakin ya afku ko kuwa bai afku ba daman kuma babu abin da ya bayar sai sadakin don Allah malam ya abin yake yanzu don na samu wanda zai aure ni ma duba da ba idda zan yi ba don ba abin da ya shiga tsakani na da shi to wannan ai ba za a ce yayi saki ba bai yi saki ba kuma dauko sadaki a bashi mutane suna kuskure suna daukan idan mace ta dauko sadaki ta ba ma mijinta ya karba an yi kuli'i a bisa a mazhabar Imam Malik ba a yin sai a gaban alƙali kuma kuli'in da aka yi a aikace a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Qais Thabit ibn Qais ibn Shammas sai da aka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata aturuddina lahu hadiqatahu zaki mayar masa da lambunsa da ya baki tace na'am yace khudh al-hadiqata wa talliqha taqliqa ka karbi wannan gona sannan ka sake ta wannan ya nuna kan cewa kulli a gaban alkali ake yi saboda haka maganin wannan da suka yi wannan tambayar da suka yi magana gaban alkali su kai kotu na shari'a sai a fitar musu da hukunci yanda yake a cikin shari'a amma ta ce wai yanzu ta samu manemi tana cikin idda ba a idda take ba tana cikin aure ne aure ne akan ta to da kaga da shi wannan kuskuren ce za su daura aure akan aure bai sake ta ba a furuci bai sake ta ba a rubuce an kawo masa sadaki yace su rike ya yafe wannan bai nuna kan cewa ya sake ta ba bai nuna kan cewa ya sake ta ba in ma ya karbi sadakin bai nuna cewa kulli ya afku ba dole sai an je alkali ya tabbatar da kan cewa wannan kulli ne ya zamanto ya raba auren to da aka sai maganar nan kotu su wanda suka yi wannan tambaya domin a warware musu abin bisa hukunci na shari'ar Allah jalla wa ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad sadaki ba sai lalle kudi ba duk abin da ya halatta a mallake shi ta fuska duk abin da ya halatta a yi ciniki da shi dukiyar da ya halatta a yi mu'amalar ciniki da ita ya halatta ya zamanto ci ya halatta ya zamanto sadaki in za a yi kulli in za a yi kulli ya danganta da hukuncin alkali abinda alkali ya hukunta yace za a bayar shi za a na'am to a ramadan
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم وَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
Allah jalla wa ala yace daraba lakum mathalan min anfusikum ya buga muku misali daga kawukanku Allah kenan halakum mimma malakat aymanukum min shuraka shin a ce kuna da abu wato ababen tarayya a gare ku daga abinda hannuwan daga bayinku da hannuwanku suka mallake su suna tarayya da ku fi ma razaqnakum a cikin abinda muka azurta ku wato na dukiyoyi da bayi da sauran abinda ake mallaka fa antum fihi sawa da ku da su kuka zamanto daidai wa daida wato kuna tasarrufi a cikin mulkin naku kamar yadda su ma suke tasarrufi a cikin naku mulkin takhafunahum kakhifatikum anfusakum kuna jin tsoron su kamar yadda kuke jin tsoron kawukanku wato kamar yadda kuke jin tsoron kuna jin tsoron haƙƙinku zai salwanta a wajen su kamar yadda kuke jin tsoron haƙƙinku zai salwanta daga waɗansu waɗanda suke su ma ƙaƙaye kamar ku kadhalika to wato shin a ce kuna da wannan za ku yardan ma da kanku wannan shine tambayar wannan misali to sai Allah ya ce kadhalika nufassilu alayat kamar yanda muka bayyana wannan misalin muka buga wannan misalin haka muke rarrabe muke bayanin ayoyi liqaumin yaqilun ga mutane waɗanda suke mahankalta wato masu yin hankali wajen lura wannan misali ne da Allah madaukakin sarki ya buga na kadaituwarsa da kuma nuna kan cewa shirka addinin ƙarya ne domin kamar yanda a can Allah ya buga misali na tashin alkiyama daga cewa daga rayar da ƙasa bayan mutuwarta da kuma daga fitar da mata daga fitar da rayayye daga matacce yace wa kadhalika tukhrajun kamar haka ake fitar da ku to wannan misali ne na tashin alkiyama to sai kuma Allah ya kawo misali na nuna kan cewa shirka addinin ƙarya ne kuma ku idan da za a yi shirka da ku ba za ku yarje ma kanku wannan ba to ta ya za ku yarje ma Allah abinda ku ba za ku yarje ma kawukanku ba Allah ya ce Allah ya buga muku misali misalai a cikin alkur'ani suna da yawa kuma Allah yana buga su domin kusantar da fahimta domin mutane su yi amfani da hankalinsu domin Allah madaukakin sarki ya sanya hankali a matsayin mabudi da zai kai mu da zai bude mutum kofar yin imani to ɗaya daga cikin hanyoyin da hankali yake amfani da shi shine in an buga masa misali in an buga masa misali wato hankali ya tafi akan cewa abubuwa da suke a misali daidai suke to hukuncin su dai ɗaya ne haka kuma abubuwa da suke daban a misali to hukuncin su daban yake to idan wannan abin yayi daidai da wannan to ku bashi hukunci daya to ma'ana a wannan misalin idan kun yarda da shi akan ya dace to ku yarda cewa addinin ku kuma din ya dace idan ku kun ce wannan bai dace ba to lalle ku yarda cewa addinin kuma ba daidai bane amma ba zai yiwu ku ce ya dace ga kanku bai dace ba ga kanku amma ya dace ga Allah ya zama to kuna da ma'auni biyu da akwai ma'auni naku akwai kuma ma'auni na Allah wannan ya zama to san zuciya wannan ya zama to san zuciya kamar yanda zaka ga da yawa yana faruwa a cikin hukuncin azzalimai idan abu ya shafe su sai su ce ai adalci idan abu kuma bai shafe su ba sai su ce to ai duk abin da aka ga dama sai ai muna da yanci to wannan shine ainihin bin san zuciya to abinda wannan ayar ta nuna kenan akan cewa addinin shirka addini ce addini ne da aka gina shi ba akan hankali ba an gina shi ne akan bin san zuciya dan a tabbatar da kan cewa addini sahihi ingantacce shine addinin tauhidi kuma dama ɗaya daga cikin maqsudan wannan surar tabbatar da kadaituwar Allah da bacin addinin shirka da kuma tabbatar da gaskiyar tashin alkiyama da kuma ayoyi da ayoyi da suru da suke tabbatar da wannan wato misalin shine wato shin za ku yarda wato Allah ya buga muku misali wanda za ku fahimta shine misalin da ya shafe ku ku rayuwar kanku shine daraba lakum masalan min anfusikum misali a cikin kashin kawu kanku wato misali da ku kanku yanzu a kaddara kuna da bayi waɗanda suke kun mallake su sai suka zamanto kun yi tarayya da su a cikin abin da muka azurta ku wato kana da bawa wanda ka mallake shi to maimakon ma ya zamanto ya ne maka yana hidimta maka ya ne maka aiki duk abin da ya samu ya kawo naka ne saboda da shi da abin da ya samu duk mallakarka ne a'a sai ya zamanto a'a yayi tarayya da kai a cikin abin da ka mallaka sai ka je gida sai ka ga kawai an fasa maka kofa ta nan wajen waye ce a fasa min kofa ai bawanka ne wani sai ka zo ka ga matar sai ka zo ka ga ana kwashe kayan matarka za ta tafi gidansu ina za ki je a to wani ai ya sake ni ya ce shi ma yana da iko da ni kamar yadda kake da iko yanzu akwai wanda zai yarda da wannan shine ai kuna za ku yarje ma kanku wannan to amma sai ku yarje ma Allah gashi kuma Allah ya ce walahul masalul a'ala Allah shine da misali mafi daukaka duk abin da kuka kore ma kanku to Allah shi yafi cancanta ku kore masa taya za ku ba za ku yarje ma kanku wannan ba amma ku yarje ma kanku ku yarje ma mahaliccinku shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullahi haqqa qadrihi basu girmama Allah yanda ya cancanta a girmama masa a girmama shi ba dan in dai ana ganin girman Allah to yayin da ka tsarkake kanka daga abin da bai dace da kai ba to min babu aula ka tsarkake Allah wannan irin wannan hujjar al-Imam Abubakar al-Baqillani yayi amfani da ita wajen wato muhawara da manya-manyan shugabannin Nasara shi al-Baqillani ya je Rome ya je kasar Rome saboda haka sarkin Rome sai ya tara manya-manyan fada-fada manya-manyan limaman coci to sai suka ce sun san ba zai rukufa ma wani ba saboda musulunci ba zai yi sujada ya sunkuya ga wani ba inda zai shiga sai aka yi kofa gajeriwa wanda in dai zai shiga sai ya yi ruku'u yana zuwa sai ya fahimta sai ya juya da baya sai ya shiga a sunkuya ta baya kaga dai bai musu ruku'u ba yana zuwa da ya gaishe shi sai ya ce to ga waɗannan su ne mu a addininmu manyan malamai kamar yadda kake kai ma babban malami a naku addini sai ya ce to waɗannan su ne manyan malamai su ne manyan limamai sai ya ce to kuna lafiya yaya mutan gida yaya iyali yaya yara sai sarki ya ce kai baka san waɗannan masu tsarki bane ba sa aure ba su da yaya ba sa aure waɗannan tsarki gare su yace au wato suna da tsarki kuka tsarkake su daga yaya amma ba ku ga tsarkin Allah ba kuka ce Allah yana da da sai su kaga ya gama musu magana wato kun tsarkake su saboda tsarkin addinin su akan ba za su samu da ba amma shi Allah bai kai yanda za ku tsarkake shi ba bai kai matsayin su ba da za ku tsarkake shi da ya samu da saboda haka ba ku girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba to shine kun ga wannan tana da munasaba da walahul masalul a'la Allah yana da babban shine mafi girman misali ma'ana in dai ka tsarkake kanka daga abin da bai dace ba to Allah shi yafi cancanta ka tsarkake shi daga wannan saboda haka idan kun tsarkake kanku daga bayinku su zamanto masu tarayya da ku to min babu aula ku tsarkake Allah daga bayinsa ku halitta ku zamanto masu tarayya ne ga Allah to Allah yace kamar haka Allah yake misalin ayoyi yake bayyana ayoyi ga mutane masu hankalta an ce masu hankalta saboda hankali shine idan aka yi amfani da shi zai kai mutum ya zuwa ga imani idan wato abin da yake hana hankali yayi aikin sa shine al-inad al-i'rad wal mukabara wato hankalin ya ki tunanin ya kauce yayi i'rad kuma wani lokaci shi ake ce masa al-inad cewa ba zan yi tunanin ba ya ce ba zai yi tunanin ba ko kuma al-mukabara ya gani haka ne ya ce ban yadda ba ga hujja fa ban yadda ba ba zan yi ba wannan ita ce al-mukabara kaga gaskiya amma ka take ta to wannan duk wanda yayi haka to bai zamanto wanda ya cancanta a sifanta a masa sifa da sifar masu hankali ba to wannan ya nuna kan cewar duk wanda wato baya fahimtar waɗannan ayoyi da irin waɗannan misalai to ba za a kirga shi a cikin masu hankali ba domin Allah ya ce kamar haka muke rarraba ayoyi ga mutane masu hankali saboda haka duk waɗanda suka ci gaba da dagewa a cikin addinin shirka ba su cancanci a kidaya su a cikin mutane masu hankali ba domin Allah ya ce haka yake bayyana cewa shirka ƙarya ce ga mutane masu hankali saboda haka wanda ba su gane ƙaryar shirka ba suka ci gaba da zama akan addinin shirka to waɗannan ba a kidaya su a cikin mutane wanda hankali yana cikin ƙaumiyarsu yana cikin tafuyinu yana cikin asalin halittarsu na wato kasancewar mutane domin nan ba a ce lilladina ya'qilun ba ga waɗanda suke hankali sai aka ce liqaumin ya'qilun wato mutane wanda hankalta yana daga cikin abin da ya mayar da su mutane ƙaumiyarsu ta tabbata da amfani da hankali ma'ana sun isa matuƙa wajen la'akari da aiki da hankali kasan akwai mutane waɗanda suke masu lura har ya zamanto wannan shine ɗabi'arsu to su ake magana irin waɗannan mutanen wanda muminai su ne masu wannan hali to amma su waɗannan ba su da wannan hali shi yasa aka yi ishara aka yi jirwaye da kamar wanka akan cewa mushrikai ba mutane ba ne ma'abuta hankali to sannan sai Allah ya ce balitta ba alladina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm bari wato waɗannan wannan idrab ne ai wato mutane waɗannan ba za su amfani da waɗannan misalai ba saboda ba su da hankali kuma saboda me saboda wannan ayar ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum bari su dai waɗanda suke azzalimai su ne masu shirka tunda Allah ya ce inna shirka la zulmun azim in ka ji an faɗa azzalimai na haƙiƙa su ne masu shirka domin asalin zalunci shine ka sa abu a bigire wanda yake ba nasa ba to wanda suka sanya bauta a bigiren da ba nata ba suka bauta ma wani Allah su ne ainihin suka fi kowa zalunci don su zaluncin da suka yi akan haƙƙin Allah suke sun ƙetare kowa suka je suka zalunci Allah wato suka sanya ibadar da Allah ya ce a yi masa suka ba ma wani saboda haka ba su sanya ibada a bigiren ta ba shi yasa Allah ya kira su da alladhina zalamu balittaba alladhina zalamu bari waɗanda suke azzalimai wato masu shirka ittaba'u sun bi ahwa'ahum wato soyace-soyacen ransu bighairi ilmin ba tare da ilimi ba wato ma'ana babu wani ba a cikin addinin shirka illa bin san rai saboda haka duk abin da ke cikin addinin shirka ba abu ne na hankali ba babu hankali a cikin addinin shirka babu komai illa bin san zuciya bin san zuciyar kuma bi ghairi haqqin bi ghairi ilmin ba da ilimi ba wato a bisa jahilci ba wai dan suna da shi ne sun yi shi bisa sani ba kamar yanda Allah ta'ala yake qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ard am lahum shirkun fis samawati ituni bi kitabin qabl min qabli hadha aw atharatu afwan ara'aytum qul ara'aytum na suratul ahqaf nake so ba na suratul fatir ba
shine din shine
na suratul fatir shine qul ara'aytum na suratul shu'ara na suratul ahqaf قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين إتنكسوا وتكزوم بكتاب من قبل هذا كزوم دلتا في قبان ون أو أثارة من علم كون أبو وند أكي شروا وندق إلم انكو ما سبس يعني الدين شركة باب ون أبن إلمي ديكي نوني أغريش babu komai a cikin sa sai bin san rai a bisa jahilci saboda shi kansa bin san rai idan daga malami ne yana shi ba a so mutun ya bi san ransa tun daga baki daya Allah madaukakin sarki yayi islahin wato cewa tsira a cikin saba ma san rai ne wa nah nafsa anil hawa ya hana rai daga bin san zuciyarka to amma a cikin bin san ran ma akwai wanda yake da dan dama dama shine bin san ran wanda yake da ilimi domin bin san ran wanda yake da ilimi yana da dan iyaka ya san akwai abin da ya san akwai abin da barnar sa tafi wata barnar saboda haka zai makansa lizzami ya hana kansa yin wannan indai har yana da hankali indai har yana da ilimi tunda ilimi na sahihi ya nuna mutum yayi amfani da hankalinsa shi kuma asalin hankali abin da yasa aka kira shi hankali saboda yana hana mutum ya bi san ransa yana mai san zuciya da baibaye daga ya zaman to mutum yana ta bin san ransa to san rai da aka gina shi a bisa jahilci shine yafi komai wato ya zaman to zulumatun ba'daha fawqa ba'd dufai ne sashin su akan sashi shi kansa san rai duhu ne jahilci karun duhu ne to wannan ya nuna kan cewa mushrikai suna cikin duhu akan duhu duhu akan duhu ga duhun bin san rai ga duhun jahilci to she sai Allah ya ce faman yahdi man adallallah waye zai shiryar da wanda Allah ya batar da shi wato ma'ana waɗannan Allah ya riga ya batar da su babu wanda zai iya shiryar da su saboda dukkan sababin shiriya Allah madaukakin sarki ya hana su sababin shiriya shine kai amfani da hankalinka amfani da hankalinka shine kar ka bi san ranka sababin shiriya ka nemi ilimi to ka toshe ma kanka ta farkin ilimi ka ki sauraron waɗanda Allah ya ba su ilimi sune annabawa sun zo maka da ilimi ka ki karba saboda haka waye zai shiryar da wannan ai ma'ana babu wanda zai shiryar da su la wanusu wala su kansu kuma sai Allah ya ce wa malahum min nasir kuma ba su da wani mataimako ba su da wani wanda zai taimake su to kun ga wannan yayi ibtalin da'awar shirka daga kashin kan daga wato asasin kanta na kan cewa ba a gina ta bane akan ilimi ba a gina ta ba akan hankali da hujja bal akan san rai tare da jahilci sannan kuma abinda suke daya abinda suke da'awa na shirka shine cewa shuraka'u gumaka ababan tarayya da suke bauta ma ba Allah ba za su taimake su hana musu saukar azabar Allah in wani abu muna zai same su za su kamun kafa da su nemi alfarma wanda annan alfarma taimakon zai hana su dandana azabar Allah to sai Allah ya ce wa malahum min nasirin ba su da wani wanda yake mataimaki tunda dai azabar abu ne wanda yake daga takdirin Allah to shi kuma Allah da yake kaddara zuwan azabar ya ce babu su ba su wanda suke shirka babu wani mataimaki a gare su yayi kore musu mai taimako sawa'un ta fuskar wato alfarma ne ko kuma ta fuskar isa ko kuma ta fuskar fansa tunda dama ɗaya daga cikin hanya ke ko dai saboda ƙarfinsa ya ce ya ije musu azabar ba isa a yi musu ba to zai ma Allah wannan ko kuma ta fuskar alfarma ya ce to Allah ka ce za ka azabtar da su a bani su kar ka azabtar da su ina da alfarma a wajenka shi ne ceto yaushe za su samu ceto a wajen Allah ko kuma su fanshi kansu su ce to nawa za mu biya a ƙyale mu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi. Wanda suka kafirta suka mutu suna kafirci ba za a karbi cikon kasa na zinare ba da za su nemi fansa da shi wajen Allah ba za ka fanshi kanka ba me za ka kawo ma Allah me za ka kawo ma Allah wanda yake ba nasa ba ballata na haka ce za ka fanshi kanka to da haka duk hanyar tsira an dade ta in ba hanyar wato bautar Allah kadai ba abinda kawai zai zamanto ya tsirar da kai kenan a gaban Allah amma la shafa'a wala isa wala fansa da zai kariya daga azabar Allah to waɗannan ayoyi biyu sun rusa addinin shirka gabaki daya shi yasa addinin musulunci shine addinin da yafi kowanne addini isa matuƙa wajen rubuza addinin shirka to dan haka sai Allah ta'ala yace
baqim wajhaka lid-din hanifa فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون
الله يجزاك فأقم وجهك to idan ka san cewa wannan shine halin waɗanda suka bijire ma ayoyin Allah suka dawwama akan san ransu bisa jahilci to kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqim wajhaka shine ma'anar fa'in nan ita ce wanda ake ce ma al-fasiha wato dan haka wato dan yayin da ka san wannan ka gane halin wato bacin addinin shirka to kai ka tsayar da fuskarka fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka tsayar da fuskarka ga addini hanifan halin kasancewarka mai karkata ga barin dukkan abin da yake bata ka tsaya akan tafarkin istiqama daidai fitratullahi shine addinin wato shine dabi'ar Allah allati fatara an-nasa alaiha wanda ya halicci mutane akan ta لا تبديل لخلق الله باب تشنجي ga halittar Allah babu musanye ga babu mai musanya halittar Allah zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini wanda yake batotar mai kakke walakinna aktharun nas la ya'lamu amma mafiya yawan mutane ba sa sani wato yayin da ka san bacin addinin shirka to kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da kanka ka tsayar da fuskarka akan addini wanda yake shine addinin gaskiya an kira shi addini dan isha dan lil ahad cewa ka tsayar da kanka akan addinin wanda shine duk ake ta rigima wanda ka zo da shi ake ta rigima da kai akan sa to ka tsayar da fuskarka akan sa shine duk juyawa duk abinda za su fada ko sun yadda ko ba su yadda ba ko sun saurare ka ko ba su saurare ka ba kai dai ka tsayar da fuskarka akan wannan addinin to wannan an fuskanci umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin sa ga cewar al'umma gabaki daya mu ma mu kasance a haka tunda shi kansa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka umarce su da ya tsayar da fuskar sa akan addini batutar fuska ita ce matattarar dukkan alhawas anan ji yake anan gani yake anan zance yake anan hankali yake saboda a cikin kai to yayin da aka ce ka tsayar da fuskarka duk abin da yake shine kai tunda dai mutum menene shi ai hankalinsa da jinsa da ganinsa da maganarsa to in aka ce ka tsayar da fuskarka akan wannan addinin kamar an ce ka tsayar da kanka akan addinin gaskiya da gabbanka da suka fi komai daukaka a cikin jikinka su ne da hankalinka da jinka da ganinka da zancenka to shi yasa Allah madaukakin sarki ya yake yawan fadan wannan yace annabi Ibrahim abinda yake nan yayin da yayi jayayya da mutanansa ya tike da ya bayyana musu hujja ta bayyana a gare shi sai ce inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardha hanifan wama ana minal mushriki, na tsayar da fuskata akan wanda ya kagi halittar sama da ƙasa, ina ne karkata ga barin dukkan abin da yake ba dai dukkan bata ya zuwa ga daidai. To fuska wannan kuma shi Allah annabi ya zama to ɗaya daga cikin wato maganganu da ake bauta ma Allah da su da yake su. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa na iftitahus salah yake farawa da salatu dare, sallar dare, kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Ali a cikin sahih Muslim, yana in ya kabbara a sallar qiyamul layl sai ya yi wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin, وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. أما كي إن ذاك يسيك وأنا من المسلمين دديك با أنا فأنت بني أمتين قراءة أمتين الدعاء كما يقول يا منا يا إندا مكزوك ونشيا إذا متن يفتي أبند ذي فتا واند الله زي سنياشي إن يامت أجكم ونندري يموت أجكم فطرة. Shine yace mutum in yazo kwanciya yayi alwala ya kwanta akwai kunsa na dama yace Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'tu dhahri ilayka wa fawwadtu amri ilayka rabbatan minka ilayka la malja wa la malja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hadithan al-Bara ibn Azib annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya mutu a wannan daren a cikin baccin sa mata alal fitra, ya mutu akan miƙaƙƙen addini, wato ma'ana ya mutu yana musulmi dan aljanna. To kaga a cikin sigar zikirin da wajjahtu wajhi ilayka, na fuskantar da fuskata zuwa gare ka, wato Allahumma aslamtu nafsi ilayka, na miƙa wuyana na jawo ya zuwa gare ka, na fuskantar da fuskata zuwa gare ka, na fake da bayana ya zuwa gare ka, na miƙa dukkan al'amurana zuwa gare ka, raghbatan minka, raghbatan wa rahbatan minka ilayka, ina jin tsoro kuma ina kwaɗayi daga ina jin tsoro daga gare ka, ina kwaɗayi ya zuwa gare ka, la malja wa la manja minka illa ilayka, babu matsira babu mafaka daga gare ka sai dai zuwa gare ka. Na yi imani da annabinka wanda ka da littafinka da ka saukar da annabinka wanda ka aiko, da ji kalmomin tauhidi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana. Kuma kaga da ya tashi koya ma albara ya lakana masa yace kamar haka, da albara ya ruwaito shi bil ma'ana yace wa bi nabiyyikal ladhi wa bi rasulikal ladhi arsalta, sai yace la wa bi nabiyyikal ladhi arsalta, da annabinka da ka aiko, wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka zaka faɗa, wanda ya nuna wato azkar da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kowace kalma tana da matsayi da bai cancanci a canza ta ba, da koda da wata ce mai ma'anarta, saboda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ita tafi komai tsada, ita tafi komai kima a wajen Allah. Ash-shahid wato fuskantar da fuska ya zuwa ga addinin Allah, wannan shi kansa na farko dai lafazi ne wanda yake fadarsa a lafazi yana daga cikin azkar, gashi mun gani a iftitahus sala da kuma zikirin bacci, sannan ma'anarsa ita ce ainihin da take saitin zuciyar mutum ta nuna mutum kan cewar ya kakkabe dukkan wani addini, ya kakkabe dukkan wani abun bauta, ya tsayar da fuskarsa ga Allah kawai, ga addinin gaskiya wanda yake babu sassauci babu karkata. Kuma aka ƙarfafa wannan da cewa hanifan, al-hanif al-hanaf shine al-mailu min ad-dalalati ila al-istiqama, karkata daga bata ya zuwa ga miƙewa, kamar yadda kuma al-janab shine karkata daga istiqama zuwa bata. Kun ga yadda larabci yake ko al-hanaf al-janab dukka iya daya ake rubuta su, sai dai wannan da jim wannan da ha, al-hanaf karkata daga bata zuwa ga miƙewa, zuwa ga hanya miƙaƙƙiya, aljanab karkata daga miƙewa zuwa wato kaucewa daga miƙewa zuwa karkata, faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi. Wanda yaji tsoran mai yin wasiya zai yi karkata daga istiqama da adalci zuwa ga zalunci ya gyara tsakanin su. To alhanif shine wanda ya karkace daga dukkan hanyoyin bata ya tsaya akan istiqama. An sifanta annabi Ibrahim da wannan sifa saboda annabi Ibrahim lokacin da ya tashi a kewaye yake da bata, addinin shirka ya mamaye duniya gabaki dayanta. Shi yasa yace ma matarsa Sara, yau a bayan kasa babu mai bautar Allah shi kadai sai ni da ke. To da kake yar uwa ta ce a cikin addini, shi yasa da ya kaurace ma mutanansa da suka nemi su kona shi Allah ya tsirar da shi, yace rabbi habli min as-salihin, Allah ka bani daga cikin salihai, wato wanda zan bauta ma Allah tare da kai. Fabasharnahu bi ghulamin halim, sai Allah ya bashi ayi masa bishara da annabi Isma'il, ya taimaka masa suka gina dakin Allah, dakin tauhidi. To saboda haka annabi Ibrahim shine farkon hanif. To nan sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ka tsayar da fuskarka akan addini na addinin, kana kai ma hanifi kamar yanda annabi Ibrahim yake hanif, kamar yanda yake hanif kai ma ka zamanto hanif. Shi yasa mu ma kanmu muka samu wannan albarkar saboda bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ma aka kira mu hunafa lillahi ghayra mushrikeena bih, kuna masu karkata zuwa ga addinin Allah shi kadai yayin da kuke yin layyanku da kuke yin hadaya. Ghayra mushrikeena bih, ba kwa shirka da shi. Albarkar tsayawar mu da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ba mu sunan da Allah ya zaba ga khalilansa guda biyu na Ar-Rahman, tunda dama su ne masu sifar kulla, annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kowannen su khalilur rahman. To sun zamanto hunafa, su hanifai ne, mu ma saboda in muka tsaya akan tauhidi, to mu ma Allah ya kira mu hunafa alillah ghayra mushrikeena bih. Wannan su suka ce hanifan sifa ce ta addini, fa aqim wajhaka lid-din hala kauni hadha dini hanifa, halin kasancewar wannan addinin miƙaƙe ne mai barin dukkan hanyoyin shirka, dukkan wani bata an tsarkake addinin nan da shi. Allah ya ji kan Sheikh Zarban rahmatullahi alaihi, littafin sa da ya rubuta a magister shine himayatur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam himal aqida, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aqidar musulunci shinge, wato yanda ya kakkabe dukkan wani abu na shirka ya shigo cikin aqidar addinin musulunci. To dirasar da yake nan ta hadisan, daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bayyana yanda addinin musulunci ya zamanto ya tsarkaka daga dukkan shirka. Babu kamar addinin musulunci wanda har yayi tambihi akan cewa akwai shirka wanda take boyayya, tafi buya bisa wato tafiyar bakan tururuwa akan bakin dutse a cikin bakin duhun dare. Sahabbai suka ce ya zamu gane wannan, ya nuna musu addu'ar da za su rinka cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah, ina neman tsari da kai da nayi shirka da kai da wani abu wanda na sani, kuma ina neman gafararka da abin da ban sani ba. Kaga isa matuƙa wajen kakkabe kai daga shirka, har wato mutum ma ya ce masha Allahu wa shi'ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce masa haka, yace zaka sani na zamanto tsara ga Allah, kace masha Allahu wahdahu, Allah ya so shi kadai. To sannan ya faɗi sifa ta biyu ta wannan addini, shine fitratullah, fitrar Allah. Al-fitra, al-fatr ma'anarsa tsagawa, amma abinda ake nufi da fitrar Allah shine asarin tsarin halittar Allah, an ce dabi'ar da Allah ya halicci dan Adam akan ta. Dan Adam yana da dabi'a da ya halicce shi akai, akwai dabi'a da wanda take kake gani mahsusa, kamar alal misali daga cikin fitrar dan Adam shine tafiya akan kafafunsa, amma baya karban abubuwa da kafa. In aka zo aka baka kyauta, ba za ka mika kafanka kace samun a tsakankanin ɗan yatsuna ba, wanda duk yayi maka haka me zaka ce? Zaka ce wannan ba mutum bane. Haka zalika, in zai ci abinci sai dai ya dauki hannunsa ya ci da shi, ba zai turmuza baki kamar yadda akuya take ba, ya ce haka shi zai ci. A ce an fito da sabon salancin abinci, celebrities sun koya sabon salancin abinci, cewa yanzu abinci kamar akuya za a rinka ci, celebrities sun nuna. yayin da mutun yazo wannan sai a ce wannan ya saba fitra ba haka Allah ya halice mu ba to haka dalika a cikin al-ma'qulat ma sabubba akwai waɗanda suke na fitrar Allah cikin fitrar Allah ya san cewa idan ya sanya ma asalin halittar dan adam in zai nemi ruwa haka zai yi ya jefa guga a cikin ƙasa ba zai ce zai jefa guga sama ta kai inda hadiri yake ba tunda ai hadiri akwai ruwa ta kamfato masa ruwa ta kawo masa ba duk mutumin da ya haka sai a ce ba shi da hankali saboda ya saba fitra to duk abin da kai ka saba addinin Allah kamar wanda yake ya saba fitra ne kamar wanda yace shi zai karbi kyauta da kafa ne ba da hannu ba kamar wanda yace shi ba zai ci abinci da hannu ba zai turmaza bakinsa kamar akuya ya ci abinci duk wanda ya saba addinin Allah haka yake ya saba fitra to addinin Allah Allah ya kira shi addinin fitra saboda cewa an sanya a cikin sa sauƙin bi duk abin da ke cikin addinin nan ya dace da fitrarka wama ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sa muku wani abu na takura a cikin addini ba farawa daga wannan tauhidi tauhidi ba abin da ya dace da fitra irin sa kamar yanda zamu gani ayoyi nan aya da za ta zo nan gaba cewa yayin da tsanani yayi tsanani Allah kawai ake kira saboda yana shine ainihin asalin fitrar dan adam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku zuciyar mumini ba ta kyamatar su na farko da ya fada ku bauta ma Allah ba tare da kun yi shirka da shi ba babu mumini da zuciyarsa za ta takura da wannan yaji an ce tauhidi yace haba ba za a dan raki ba da wani ba ina zuciyar mumini ba za ta yadda da wannan ba zuciyar mumini in ta ji ana ma Allah kirari ana tauhidi Allah shi kadai sai ka ji ya samu wata irin jin dadi cewa Allah kenan wannan abin da zai sa shi ya ji dadi kenan to wannan shine asalin halittarsa shine asalin fitrarsa to Allah ya riga ya yi halitta akan wannan da za a bar dan adam shi kadai ba tare da ya zauna da wata al'umma ba ko da wata fikira ko da wani ko da wata al'ada in aka bar shi kadai to ana zuwa aka kawo masa sakon addinin musulunci karba zini saboda ya dace da fitrarsa kuma shi yasa rigimar mutane su fifita ilimin da ke wajensu da al'adunsu akan ilimin da annabawa suka zo da shi to Allah ya ce la tabdila li khalqillah babu canji ga addinin Allah ma'ana babu mai musanya addinin Allah wato kada ku canza addinin Allah wannan ya kunshi cewar addinin Allah wato guda ɗaya ne da ya dace da fitra kuma kada ku canza ya kunshi ma'ana ta biyu kada ku canza shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan ma'ana cewa dukkan wanda ake haifa ana haifansa ne akan wannan ɗabi'ar addinin Allah batutar iyayensa ne suke mayar da shi ba yahudi ko ba nasari ko ba majusi yace kamar akuya wanda ake haihuwarta jama'a lafiyayya hal tahissu fiha min jada'a zaka ga wanda aka yanyanka kunnanta in dai ba zuwa aka yanka kunnan ba za ta fito da yankakken kunne haka za aka wanda aka halitta jama'a to wani abu ba zai zo daga baya ya yanka kunnanta ba sai dai idan wani third force ne wanne daga waje ya zo ya yanka kunnanta to haka dan adam yake idan aka an halice shi a miƙe kamar yadda hadisin Iyad ibn Himar shi ma hadith al-Qudsi a cikin sahih Muslim Allah ta'ala ya ce inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa ni na halicci bayina dukkaninsu miƙaƙƙu sun karkata daga bata sun tsaya akan tafarkin istiqama haka Allah ya ce yayi halitta fajtalathum ash-shayatin sai shedanu suka zamar da su fa ahallat lahum ma haramtu alayhi suka halatta musu abinda na haramta musu wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum suka haramta musu abinda na halatta musu kenan idan ka kyale mutane akan addinin Allah babu tasirin shaydan ba za su karkata daga tafarkin daidai ba to Allah ta'ala yace zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini ne kake walakin akthara an-nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba sa sani wannan wato amsa ce ga tambaya da zaka iya faɗa idan wannan shine addinin daidai me yasa to mutane ba akan sa suke ba sai Allah ya ce a'a saboda mafiya yawan mutane ba su da sani ba su sani ba kuma sun iya da su sani mafiya yawan mutane suna kan addinin shirka ulsiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qabl kana aktharuhum mushrikin mafiya yawan su mushrikin mafiya yawan mutane mushrikai ne saboda me saboda rashin sani sun jahilci me rashin sanin shine sun ki karbar sanin da yazo musu daga annabawa falamma ja'atkum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un da manzanni suka zo musu da hujjoji mabayyana sai suka yi alfahari da abin da suke da shi na ilimi ina iliminka zai yi kama da ilimin annabi ina iliminka zai yi kama da ilimin annabi ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana duba tarihinsa duba asalinsa duba yanda yake bai koyi komai ba na ilimi a wajen wani sannan kuma ka duba irin abubuwan da yazo da shi na ilimi wanda ya gagari manya-manyan dukkan waɗansu malamai da masu hikima na da da na yanzu to mafiya yawan mutane ba su sani ba saboda sun yi karɓan sanin annabawa sai kuma ahlul kitab su kuma ahlul kitab saboda sun ki su gaskata da manzon ƙarshen zamani saboda haka suka kasance ba su da ilimi ilimin da suka samu bai amfane su ba saboda sun ƙaryata abinda wanda yake shine ilimin nasu ya nuna musu tunda ilimin su ya tabbatar musu da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka yi mukabara dan haka sai tafsir suka zama tutankar ba su da ilimi saboda haka idan sauran mutane ba su bi ba saboda su ba su sani ba ka daka tasu ka daka tasu su ba su bi addinin gaskiya ba saboda ba su da sani ku da Allah ya ba ku sani za ku daka ta waɗanda yake ba su da ilimi ba za ku daka tasu ba sai Allah ya ce kuma munibina ilai kuna masu dawwama a cikin da'a zuwa gare shi asalin al'inaba dawowa daga nauba ne karba karba kowa lokacinsa ya zo yanzu kowa wanda aka ce aikinka da daddare ne ko aka raba kiran sallah aka ce azhar da al'asar shine lokacin kiran sallanka magruba da isha da asuba shine lokacin kiran sallan daya to kaga kullun da rana zai dawo nauba din za ta dawo to ana ce ma mai yin inaba mai karban nauba munib saboda ya dawwama akan bin wannan tsarin yana koyaushe yana dawowa wato ma'ana kuna tabbata akan da'a koyaushe kuna sake dawowa kuna bin Allah shine ma'anar al-inaba wato kuna dawowa ku bi Allah to kun ga wannan shine ishara da cewa umarnin da aka yi ga al'umma ne baki daya kun ga ai farko aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da fuskarka akan addini batotar sai aka ce kuna masu komawa ga Allah kenan da kai da waɗanda aka ce ku da kai da mabiyanka ku ne za ku tsaye da fuskarku gabaki ɗayanku kuna masu luzimtar da'a wattaqu kuma ku ji tsoransa wato ku ji tsoransa kada ku shirka a cikin addini wa aqimus sala kuma ku tsayar da sallah an kebance sallah a cikin dukkan ibadu saboda girmanta wala takunu minal mushriki kuma kada ku kasance daga cikin mushrikai waɗannan mushrikai to kun ga wannan shine bata addinin shirka sai aka bayyana su da su waye waɗannan mushrikan minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a suna daga cikin waɗanda suka rarraba addinin su suka zamanto kungiya dan haka suke masu shirka iri ga suna a qira'ar hamza da kisa'i minal ladina farqu dinahum daga waɗanda suka bar addinin su suka zamanto kungiya domin yayin da duk mutane suka bar addinin Allah to rarrabuwa za su shi yasa ahlul kitab suka rarraba duk suka zamanto a cikin wuta to mu ma al'umar musulmi yayin da aka samu waɗansu daga cikin mu suka bar addini batotar suka bi hanyoyin bid'a to in suka bar addinin su aka za su rarraba saboda haka sai ka same su kungiya firka dukkanin su suna kan tafarki na bata za su tafi zuwa ga azabar Allah illa firka guda daya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ne wanda suke akan abinda nake akan sa da ni da sahabbaina su ne ahlus sunna wal jamaa kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya suna masu alfahari da suna masu farin ciki da abinda ke wajen su na addini ko kuma bata suna cewa ai su ne akan daidai bayan tuni sun riga sun bar addini to wannan shine wa'azin da aka yi mana na wato mu tsayar da tauhidi kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nan yayi ya bar al'umma akai babu al'umma a bayan kasa yanzu da take kubuta daga shirka irin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar ma wanda suke kan tafarkin ahlus sunna wal jamaa su ne suka tsayar da tauhidi kuma suka fi kowa kyamatar shirka da nisantar shirka dole mu tsaya akan wannan ka'ida shirka wato kata ce ita ce ainihin zalunci ita ce ainihin zaluncin dan adam kuma babu abin da zai kubutar da mu daga shirka irin tsayar da kanmu akan koyarwar alkitabu was sunna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai da shi da sahabbansa da kuma abin da zai taimaka mana wajen tsayuwa akan wannan tsoron mu kiyaye taqwa mu tsayar da sallah in dai mutum yana tsayi wato tsoron Allah yana tuna tsayuwarsa a gaban Allah kuma yana kiyaye sallah to wannan zai zama to wannan ayyukan shine mafi abin da zai fi taimaka masa wajen nisantar shirka idan ma za a kawo masa a taya masa shirka a gaya masa kan cewa ai ga wani wanda kana zuwa wajen sa ma zai baka labarin duk abin da kake ya baka labarin iyayenka da matanka da abin da kai yau da safe da wane ne dan a razana ka a ce ai ga wani wannan gobe da nisa ko makamancin wannan wannan ba zai zama to komai a wajen ka ba saboda me saboda tauhidi ya shiga ranka saboda hanafiyanci alhanifiyya ka zama to hanif kamar yanda Allah ta'ala ya umarta Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan wannan tafarki subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكيد أمم مال النهو الإمام مسلاة أنصار يود أنسى حذيفة الله يمسر رسوى يود سافي muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka jikan magabatan mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma taqabbal minna as-siyama wal qiyam Allahumma ij'alna mimman talzam mimman ta'tihi shafa'atu as-siyami wal qur'an Allahumma min ij'alna mimman yashfa'u fihi as-siyam wal qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik اللهم إنا نسألك الجنة ورضاك وما قرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من النار وسخطك وما قرب إليهما من قول وعمل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.